Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo a mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yadda rashin gudanar da ayyukan gwamnati ya shafi tattalin arzikin kasa da kuma yadda zai iya shafar 'yan siyasa a nan Amurka. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke tada tsumin jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako, sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Rundunar sojan ƙasar Afghanistan ta kawo ƙarshen samamin da 'yan bandiga suka kai da yammacin jiya Lahadi a kan wani otel da ake kira Intercontinental a birnin Kabul, wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama da raunata wasu mutane ciki har da 'yan ƙasashen waje 14. 'Yan jarida a Afghanistan sun da suka kai ziyara a inda aka kai harin a jiya Lahadi sun faɗa a kafar sada zumunta cewa sun ga gawarwaki da dama a cikin otel ɗin. Gidan talabijin mafi girma a ƙasar Afghanistan Tolo News ya ambaci sahihan majiyoyin jami'an tsaro na faɗin cewa harin ya kashe mutane aƙalla 43. Kamfanin jiragen sama na CAM ya ce ma'aikatansa su 10 sun mutu a cikin wannan harin da 'yan bandigan suka kai, ciki har da matukan jiragen sama su 5. Rahotanni sun ce 'yan ƙasar Venezuela guda 2 da 'yan ƙasar Ukraine guda 6 suna cikin waɗanda wannan harin ya rutsa da su. Wannan samame ya ɗauki tsawon awa 14 lokacin da maharan su 6 suka tarwatsa kansu ko kuma sojojin Afghanistan suka harbe su. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadahi da wannan harin, kana ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda wannan harin ya rutsa da su. Sarki Abdullah na Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawaran Amurka ta yanke shawaran cewa ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila. Sarkin ya bayyana wannan damuwa yayin da yake tattaunawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence, yayin da ya yada zango na biyu a ziyarar kwanaki 4 a gabas da tsakiya. Pence ya faɗa cewa ƙasashe biyu suna saba ma juna kuma su fahimci juna a kan wannan shawara mai tsarkakiya da Amurka ta sanar a wancan wata. Ya ce galibin abokai za su iya saba ma juna kuma su fahimci juna a kan wannan batu na birnin Kudus. Mun yarda akwai buƙatar duk ɓangarori su koma a kan teburin tattaunawa. Ina fatar na kuma na nuna masa sha'awarmu na sake tada injin ɗin shirin samun zaman lafiya, in ji Pence yayin da yake ganawa da manema labarai. Sarkin Jordan ya faɗawa mataimakin shugaban cewa hanya ɗaya na magance rikicin Isra'ila da Falasɗinu ita ce raba yankin biyu, don haka gabashin birnin Kudus ya zama babban birnin Falasɗinu a nan gaba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban masu linjayi a Majalisar Dattawan Amurka kuma ɗan jam'iyyar Republican Mitch McConnell ya shirya kada ƙuri'a a yau Litinin a ranar wato da ranar kenan na kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka. Wakilan Majalisar Dokoki za su kada ƙuri'a ne a kan tallafawa ma'aikatan gwamnati zuwa aƙalla makonni 3 nan gaba. Shugabannin ɓangarorin biyu na majalisar sun kwashe dukkan ranar Lahadi jiya, suna ganawa kuma suna tattaunawa akan hanyar kawo ƙarshen takaddama akan bakin haure, yayin da wanda ya yi sanadin rufe ma'aikatan gwamnatin. Sai dai ba a tantance irin ci gaba da ake samu a tattaunawar ba. Tun da farko jiya Lahadi ne, wakiliyar jihar Maine da ake kira Susan Collins mai sassaucin ra'ayi yar jam'iyyar Republican ta ce akwai wakilan takwarorin aikin ta 22 da suka himmantu wurin warware wannan matsalar. Majalisar ta tabbatar da kasafin kudin gudanar da ayyukan gwamnati a ƙarshen makon jiya, amma 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar sun ki amincewa da kasafin kudin, kuma suna buƙatar a kare bakin haure da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana ba bisa ka'ida ba da ake kiransu Dreamers. Su kuwa ɓangaren jam'iyyar Republican sun ce ba za su tattauna akan wannan batun bakin haurin ba sai gwamnati ta fara aiki. Kwana ɗaya bayan bukin shekara guda na tunawa da gangami da mata suka yi a nan Amurka, dubban mutane sun yi maci da nuna goyon baya irin ta 'yan uwantaka wannan bukin da aka yi a jiya Lahadi a duk faɗin Turai da ƙasar Australia. An fara wani taron gangami mai take iko ga zaɓuka a Las Vegas a jihar Nevada da safiyar jiya Lahadi, inda 'yan fafutuka da wakilan majalisun ƙasar ake sa ran za su yi jawabai wanda zai mai da hankali a kan rajistan yin zaɓe. Sa'o'i kafin taro, dubban mata sun yi maci a biranen London da Paris da Sydney da wasu birane na Turai da kuma Australia don nuna goyon baya ga wannan gangamin da aka gudanar a nan Amurka, wanda galibin tarukan ke bayyana adawa ga manufofin gwamnatin shugaba Donald Trump. A can ƙasar Girka kuma, dubban 'yan ƙasar ɗauke da tutoci sun gudanar da wata zanga-zanga a Thessalonica a jiya Lahadi. Suna kira ga ƙasar Girka kada ta yarda ta sake Macedonia a matsayin sunan lardin arewacin ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu faro takun a nan Amurka, inda ayyukan gwamnati suka tsaya a cak sakamakon gazacin matsaya da amincewa da kudin gudanar da ayyukan da majalisar dattijan ƙasa ta yi. A cikin hiranmu da shi kan wannan batu, Kabir Isa Jikamshi, wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar nan ta Maryland, ya bayyana abin da ya janyo rashin cimma matsaya da amincewa da kudin gudanar da ayyukan gwamnati.
Yana son cikin kasafin da yake son ya ba su wanda ce aiki da kuma su ba shi kai. Ya kasance an yi wannan katanga da yake magana wata shafi kudancin Amurka domin a hana su bakin haure shigo ƙasar nan ta bayan gida. To su kuma daga ɓangaren majalisa suna ganin cewa ya kamata idan dai za a yi wannan abubuwa din, duk da akwai kuɗi masu yawa za a kashe a wannan fanni din, to sai kuma an sanya waɗanda yaran da iyayen suka kawo su ƙasar nan suna ƙanana su wajen 1800 yanzu haka, suna son a sa su san matsayinsu. Saboda zuwa watan uku na wannan shekara din, idan ba a wani abu a kansu ba, to su ma sun zama harabtattun baki, gwamnatin Trump za ta iya kore su. To su kuma ɓangaren Democrat suna ganin cewa hakan bai kamata ba, to shi ake ta wannan darga-darga. Kuma akwai batutuwan da suka shibanci kiwon lafiya, akwai abubuwan da ita gwamnatin ba ta yarda da su ba, su kuma sa su ma ba su yarda ba. To abin sai ya zama kamar siyasa tsakanin Democrat da Republican ta gefe guda kuma daga fadar White House. Abin da ya kawo wannan yanayin ake ta wannan darga din.
To yaya wannan zai shafi waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba, kuma ya illarsa ma ga tattalin arzikin ƙasa?
Illa tattalin arzikin ƙasa, kamar yadda na ji a kafofin sadarwa daban-daban, ya zuwa jiya kaɗai an yi asara kamar ta dala biliyan shida. Saboda kin san akwai ayyukan da misali ba za a samu a yi su ba, kuma ta fuskar ma'aikata ma'aikatan suke ba aikinsu bai zama dole ba, su ma ba za su je aiki ba. Misali wanda ake cewa ‘yan kwangila haka ba za su je aiki ba. Sannan kuma wanda aikin nasu ya zama dole, kin ga dole mai wasu an samu wasu an za su taimaka a aiki ɗin gabaɗinsa. Wasu abin da ake samun haraji, illa su ma ba za a samu yin su ba. Ta haka yake shafin tattalin arzikin ƙasa.
To waɗanda ba za su iya zuwa aiki ba sabili da wannan yanayin, idan suka koma aikin za a biya su ko kuma ba za a biya su ba?
In a danganta da irin aikin da kake, idan misali aikin ka zama kamar wanda yake aka ɗauka aiki na dindindin misali, amma saboda aikin naka ba wai ya zama dole bane ba, to bisa abin da muka sani daga baya ana biyan mutane. Amma kamar wanda yake dan kwangila ne, wanda yake dama ana tatsa kuɗin a ba da wata hukuma ta bashi kuɗin su, kuma a ba wani kamfani ya biya shi, wannan aikin sai zama dole ba? Galibi idan hakan ya faru, tunda ba ta wata wani haƙƙi isasshe a bangaren aikin gwamnati ba a ba su komai gaskiya ko da an koma aiki din.
Yawato inda za a yi zaɓe gobe ya zai shafi jam'iyyar siyasa ko kuma waɗanda suke matsayin siyasa a halin yanzu?
Ai yanzu haka mai ne ke faɗa Grace, ana nuna yatsa tsakanin su ɗan Democrat da Republican. Abin da ke faruwa shi ne yanzu dai su alƙalai masu yin zaɓe a misali ƙarshen wannan shekarar da za a yi na rabin wa'adin da su Amurka da kuke suka yi za su yi hukunci. Yanzu misali an tsaya tsakanin Democrat suna zargin Republican akan cewar su ne ba su aiwatar da wannan abin da ake son a yi. Su kuma Democrat suna zargin Republican, Democrat suna zargin fada White House, wasu suna zargin shugaba Trump. Saboda haka yanzu dai su masu kada ƙuri'a waɗanda abin ya shafa su ne za su yanke hukunci. Laifin ya tabbata akan duka ɓangarorin guda biyu, amma zaɓe shi zai tabbatar da inda aka dosa misali.
Kabiru Isa Jikamshi kenan. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Haka yake yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Daga nan birnin Washington DC ne Salihu Garba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. Kamar yadda wasunku suka sani, wannan shirin yana wayar da kan jama'a ne akan tattalin arziki da shirin horas da mutane akan sana'o'i domin samun abin dogaro da kai. Shirin na bin jihohi da zummar faɗakar da jama'a irin horon da za su samu a ko'ina ake bayar da shi. To yau, shirin zai fara ne daga Kwantagora a jihar Niger, Nigeria, garin da ya kasance mayafa ga gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello. Tun da ya kafin ya zama gwamna, mahaifinsa Kanar Sani Bello, tsohon gwamnan jihar Kano, ya kafa wata cibiyar koyar da matasa a garin nasa kan sana'o'i daban-daban. Wakilin muryar Amurka da ke Mina, Mustapha Nasiru Batsari, ya yi tattaki zuwa garin Kwantagora, inda ya yi firar da babban daraktan cibiyar kafin ya zanta da wasu ɗaliban da ya tarar. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Sunana Zakari Kani. Ni ne Director General na Sani Bello Foundation Kwantagora. Sani Bello Foundation an kafa shi ne a shekara 2011.
Wato shekara ta 2011.
Shekara 2011. Dalili da ya sa da aka kafa makarantar nan shi ne shi chairman namu ya duba cewa yara da yawa suna zagaya gari ba ayyukan yi. To ana neman aiki, yaro mai gama ko degree ko secondary bai samu aikin yi ba, shi yasa ya kafa wannan don da koya musu aiki yanda za su yasa tallafa ma kansu su tallafa ma waɗansu. To shi yasa ya kafa makarantar nan. A nan makarantar ana koyar da catering and hospitality, kamar yadda ana koyawa yara inda za a yi dafe-dafe iri-iri, both national and intercontinental. Akwai fashion designing, irin ɗinkin Turawa da na namu na gargajiya duka ana koya musu. Akwai ICT kaman computer engineering, computer appreciation, programming and networking da ire-iren nan computer ana koya musu duka. Then akwai animal production, that is irin koyan aikin noma kaman poultry da kiwon kaji, kifi, zomaye. Yanzu ma har mun fara kiwon snails da don kodi ko irin manya-manyan nan, don mun gan cewa ko ta Abuja din nan ana zuwa nema. So yanzu muna kiwon su, kuma nan muna amfani da greenhouse irin noman all round the year, ba wai sai ana amfara ruwa bane ake noman, duka muna da greenhouse din da muke tumatiri da sauran, muna noman rani a greenhouse. So duk wannan muna koya ma yara. A shekara 2011 mun yi graduating yara 68, mata 40, maza 28. Shekara 2012 mun graduating yara 99, that is 89 ko 99, mata 46, 89, okay, 89 ne, mata 46, maza 43. Then shekara 2013 mun yi graduating yara 116. To nan kuma mata 65, maza 51. Then shekara 2014 mun yi graduating yara 123, mata 84 da maza 39. And then shekara 2015 muna da mun graduating 138 138, nan mun samu mata 75, maza 53. Mata 63. Then shekara 2016 muna da yara 145, nan mata 85, then maza 16. Kuma wannan shekaran kuma shekara 2017 muna da yara 115. And then a cikin su akwai yara 72 mata, then maza 53. A takaice dai yanzu total din mun samu kusa 804, mata 468, maza 337. And then banda kaman special students, special cases, kaman irin guragun nan
wato masu nan kasa,
yawa yara mutane da suka kasa duk suna nan, duka an aka sa su duka the special programs kaman da muke wa sojoji, yan sanda, civil defense, muka organizing special program musu. Duka yanzu dai a takaice za su wuce dubu mutane, dubu yara mutane dubu da suka yi graduating daga makarantan. In Allah ya yarda kuma shekara mai zuwa za mu sake dokan yara, very soon form namu ya fito yanzu inda muke maka magana, wanda za mu dauki yara a gaba.
Kaman bincike da muka ya nuna cewa ba wani kuɗi ake ansa ba ma, wani ƙarin haske za ka yi mana akan wannan?
Lecture da shi chairman namu ya establish makarantar nan, ana yin shi ne, yaro ba zai biya ko kobo ba, duk ana yi musu free ne, komai ka gama baka biya ko kobo ba. And then sai muka yi discovering cewa yaran nan da suke zuwa ba su serious. Sai gan yaro zai program na wata 6 ko wata 9, in ya zo wata 1 ba zai sake zuwa ba sai kusa graduating. To shine muka introducing idea na yaro ya zama committed, at least in kana da dan kobo a ciki wannan abun, za ka san cewa kai ma kai wani abu. Shine aka introducing, kuma kudin nan ma da suke biya ba wai ana amfani da shi a koyina bane, dai shine ake dinka musu kaman uniform overall da registration forms ake printing kawai, abinda suke yi kenan. So abun kyauta ne kawai. Mun zagaya duka, ai na je Kaduna mun gani irin wannan ana 3 months program, sai ke gani ai charging din mutum 76,000 naira. A Lagos 120,000 naira. Amma nan na suke biya ba su biyan komai. Just to assess this, zama committed to program in the coach ya sa ake karba musu kudin nan.
To amma wasu za su mamaki menene kuke so, wani guri kuke so ku cimma wa ne da kuke wannan kokari haka tsakanin jama'a?
Chairman namu burin shi shine a tallafa ma mutanen community din, mutanen Kwantagora su samu abin yi ma kansu, su taimake waɗansu, su yi establishing business na kansu, su yi employing waɗansu, su ma su samu abin da za su ci, ba wai su yi depending on government ko on anybody ba, dan dai kowa ya samu nashi, na yi ya samu na kobbai nashi, ya ci gaba da rayuwa.
To yanzu dan kai dai wani kalubale kuke fuskanta musamman daga su waɗanda kuke ma wannan aiki ko wato kuke koyar da su?
Kalubalen da muke musu shine muna so duk yaro da ya biyo ta nan, in ya samu yan kudin nan da yake bashi, a tabbatar cewa ya yi amfani da shi yanda ya yi kamata, ya yi business din, ya tabbatar kuma kudin da aka bashi ya dawo da shi, don dai waɗansu kuma su samu.
Okay. Bayan kun koyar da mutane, kuna ba su rance kuma su yi kasuwanci?
Muna ba su kudi. Muna ba su rance kudi. Duka depends on abin da mutum zai yi. Kamar yanzu za ka yi fashion designing, akwai za ka samu ba ku kudi na machine da maybe generator, kudin store, a bar kudi da ake basu, at least the lowest kudi da ake basu is 150,000 naira.
Bayan mutum ya yi training.
Baya ka gama training. In an baka, an expecting cewa ka yi using nashi, dan ka dinga biya kaɗan-kaɗan har ka gama biya. So duk wanda ka bashi kudin nan ya tabbatar ya kokarta ya biya kudin nan, don masu zuwa daga baya su masu samu.
Wato challenges din shine wasu ba su son biya kila.
Waɗansu ba su son biya. Ana ba su kudin nan ya shiga hannunsu sai dai labari. Kuma ka fara haka, burin mai gidanmu ba zai cika ba. Saboda burin shi shine ko yana da rai ko bai da rai, foundation Sani Bello Foundation ya zamana ya ci gaba.
Madalla, a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji ya kai mu, ku sake ji mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka ji murayensu, da Solomon Abo da Chobahiro Diodune da suka cira mana sauti, ne Salo Garba ke maku fatan alheri. Ku kasance lafiya.
To a gaida Malam Salihu, sai kuma sharhin jaridun Najeriya ga baban gida Jibril.
Zan fara shirin ne da jaridar The Nation, da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa yanzu haka wasu jihohi 16 daga cikin jihohi 36 na Najeriya sun amince a samar da wani yanki a jihohinsu domin makiyaya. Ministan aikin gona Chief Audu Oge shine ya sanar da hakan, inda kuma wasu jihohin ake sa ran za a sa su a cikin jihohin da za su samar da wasu filaye domin amfanin makiyaya. Wannan dai inji ministan zai taimaka gaya wajen kawo ƙarshen fadace-fadace tsakanin makiyaya da kuma manoma. Daga nan kuma sai jaridar Leadership, inda daya daga cikin manyan labaran jaridar ke cewa da ƙyar ne idan 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen ƙetare za su samu sukunin gudanar da zaben shekara ta 2019. Jaridar dai ta ruwaito majiya mai tushe daga hukumar zaben Najeriya da cewa har yanzu 'yan majalisun tarayyar Najeriya ba su yi gyara a dokokin zaɓe ba, gyaran kuma da zai baiwa 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen ƙetare kaɗa ƙuri'u. Tuni dai hukumar zaben Najeriya ta fitar da jadawalin zaɓen da za a gudanar a shekara ta 2019. Ita kuwa jaridar This Day, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar, na bayyana damuwa ne dangane da ci gaba da yawaitan sace-sace ko kuma yin garkuwa da mutane da ake yi a sassa daban-daban na Najeriya. Jaridar ta ce ko a kwanan nan wani dan majalisar dokokin jihar Taraba, Honorable Jose Ebe, ya rasa ranta bayan da aka biya maƙudan kuɗaɗe a matsayin na diyya domin a sako shi. Haka kuma an sace wasu Amurkawa biyu da 'yan Kanada guda biyu bayan kashe 'yan sandan da ke musu rakiya. Yake dai an suko waɗannan turawa guda hudu. Jaridar dai ta bayyana buƙatar tashi tsaye ga rundunar 'yan sanda da sauran jami'ai ne na tsaro a Najeriya. Na ganin an kawo ƙarshen garkuwa da ake yi da 'yan Najeriya musamman akan manyan hanyoyin ƙasar. Sai wani labari da jaridar Daily Trust ruwaito da ke cewa kakakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Femi Adesina, ya musanta rahotannin da wasu kafofin yaɗa labarai suka bayar cewa an naɗa Rotimi Amaechi ministan sufuri a matsayin babban daraktan yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari. Adishina ya bayyana cewa babu yadda za a yi a nada babban daraktan yakin neman zabe inda kuwa ba a gudanar da zaben cikin gida na jam'iyyar APC ba ballantana a tsaida dan takara. A ƙarshe sai jaridar The Punch ta rawaito sashen binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sandan Najeriya na cewa ta kama akalla mutane 20 da suka kware wajen yin jabin takardun izinin shiga kasashen yammacin Turai. Kakakin sashen rundunar 'yan sandan na musamman Audi Lawal ya shaidawa jaridar a Lagos cewa an kama mutanen ne a harabobin ofisoshin jakadanci daban-daban da ke nan Lagos, wanda kuma suka kware wajen yin takardu da kuma bayanan bankuna da na kamfanoni da na hukumar shige da fice na kasashe daban-daban. Ƙarshen sharhin jaridar namu kenan na wannan safiya.
So a gaida baban gida, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan radio muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfara, Nigeria. A yau ina son in yi kira da mai girma gonanmu na jihar Zamfara, wato Honorable Abdulaziz ya Abubakar Shattiman Mafara, kuma gonan gononi a Najeriya, da cewa don Allah mai girma gona, ya kamata ka bi kadin aikin wutar lantarkin da ake muna a nan garin Gairi ko kuma a nan yankin Gairi, wato Gumi ta Yamma, domin wallahi aikin shekara da shekaru ya yi tsaye cik, ba mu san dalili ba. Bayan mun ji labarin cewa ka biya wannan aiki na a jawo wutar lantarki daga karamar hukumar mulkin wuta Gumi zuwa nan ƙauyukan da ke kan hanyar zuwa Gairi gabaki daya, don haka wallahi wani babban kalubale ne rashin wuta a gare mu. Ganin yadda muke da asibitoci, makarantun ne, kotuna da sauran ma'aikatan nan gwamnati masu neman a kawo wuta a domin ci gaba, don haka muna fatan mai girma gona zai ji wannan koken namu. Nagode daga Malam Rawanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfara, Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan radio muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfara, Najeriya. A yau ina son ni a bayani ne ko in yi tsokaci akan matsalan nan da take ci take canyewa, wato rikicin Fulani da manoma a nan arewacin Najeriya. Hakika ina kira ga gwamnatin tarayya ta Najeriya da cewa ya kamata ta miƙa wannan matsala zuwa ga sarakunanmu na gargajiya, domin su kaɗai ne za su iya warware wannan matsala yadda ya kamata, ganin cewa su ne mafi kusa ga waɗannan al'umma da ke zaman doya da manja.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Rundunar sojan ƙasar Afghanistan ta kawo ƙarshen samami da 'yan bindiga suka kai da yammacin jiya Lahadi a kan wani otal da ake kira Intercontinental a birnin Kabul, wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama, ya raunata wasu mutane ciki har da 'yan ƙasashen waje 14. Sarki Abdullah na Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Sarkin ya bayyana wannan damuwar ne yayin da yake tattaunawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Republican ya shirya kada kuri'a ya yau Litinin da rana na kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka. Wakilan majalisar dokokin za su kada kuri'a ne akan tallafawa ma'aikatan gwamnati zuwa akalla makonni 3 nan gaba. Kwana ɗaya bayan bukin shekara guda na tunawa da gangami da mata suka yi a nan Amurka, wasu sun kuma yi wannan gangamin a kasashen nahiyar Turai.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimin garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar amma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Malam Sidi da ya haɗa shiri da Bada Umarni da injiniyarmu Greg Burns Alheri ke muku fata alheri.